الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد. يوم أوا وندا سكي سورارينا دكما كلنا أديدي وانا اليوكتي إنا مصر بيسوا إلين تأدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزل نكي مغانا يومنا تراني غوتن شعبان hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 22 ga watan uku shekara 2021 inda muke gabatar da ainihin wato karatu cikin littafi guda biyu. Littafi na farko shine littafin tanbihu, littafi na biyu shi aqaidu shi'a al-imamiyya al-ithni ashariyya. Amma idan ba ku manta ba, wanda suke bibiyar wannan makaranta cikin ƴan kwanakin nan, dama muna ta jiran muƙabala. Yau ne 22 ga wata da za a koma kotu. Allah subhanahu wa ta'ala sai gashi cikin ikonsa kuma an koma kotu. Sannan kuma lokacin da na samu kaina cikin halin tafiya, sai ga wani mutum ana ce masa Ɗan Azumi, wanda ya faɗa ya ce asalinsa wai shi Batijjani ne, wanda ya zo yayi ƙarya da sunan majalisar malamai da limamai. Ya zo yake cewa wai a buɗe menene menene menene. To amma yanzu kada in cika mutane da magana, bari in tafi kai tsaye masu sauraronmu su ji a farko rahoton da ita BBC ta saki yau, cewa lallai wannan zama akwai shi. Kuma muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa wannan zama ainihin wato akwai shi. Muna gode ma Allah akan haka. Bari mu tafi kai tsaye mu ji abubuwan da suke ainihin wato tafiya. Muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa wannan zama ainihin wato akwai wannan shi zama ɗin. Bari mu ji. Na matafi rahoton BBC shi wancan malamin, ina so in ɗauki karatuttukansa ɗaya bayan ɗaya ko maganganun da idan wannan ba karatu ba ne. Ya zo dai kawai ya faɗa abubuwan da ya faɗa, ya faɗa abubuwan da ya ga dama. Kuma abin ban mamaki ga shi ba yaro ba, ya zo ya yi ƙarya da sunan wata majalisa ta malamai ko ta limamai ce, Council of Ulama ne amfani da shi ko? Wanda wallahi da ƙasa ce da ake da doka, to hukunta shi ya kamata a ce an yi. Amma bari mu je mu ji ababen da yake faruwa farko tukunna. Bari mu ji rahoton da BBC ta saki dangane da maganan tattaunawa.
A matsayin na abin da ya saba muka, dama tsara ce wadda gwamnatin jihar Kano ta riga ta shigar, wadda kotu ta ba da oda take ta dakatar da Malam Abdulgabbar daga yin wa'azi, kuma ta ba da oda a rufe masallacin da yake amfani da shi a PWC. Sau da aka mai amfani da takarda nima na shigar na ce ina neman a shigar da ni cikin shari'ar, sannan kuma a dakatar da muƙabala har sai an saurari neman da yake gaban kotu don mai ce abin da ya faru. To kuma saboda gwamnati cewa ta jama'a da muka ga kiraye-kiraye na al'umma ya yi yawa a kan masu su a mai muƙabala sun yi yawa, to yau sai ka koma gaban kotu. Saboda ni a matsayin abin da ya saba muka je gaban kotu shi ne muna ganin duk wanda ya bata ci ga ma'aiki ko sabai abin da ya kama kawai ba wai a yi muƙabala ba a kai shi gaban kotu ko su ta rubin kashi. To amma saboda ma'amalata jama'a da komai shi ne muka bayyana gaban kotu yau na zanyi wannan nema na gaban.
Ta ce saboda la'akari da bukatun jama'a ta kama da kamar waɗannan bukatu ne haka ta la'akari da
su. Ka san wato shi wannan abu da ya faru, mutane yawanci ba kamata a sun fahimci menene aka yi ba mai kai mu gaban kotu. Ka gane a kotu sai ta ba da oda ta faɗi ga abin da za a yi ga abin da za a yi. An rufe masallaci, an hana shi wa'azi, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza. Mu ko muna ganin kamata ya yi a gabatar da shi a gaban kotu. A wasu hukunta shi in dai akwai zargi a kanta na cewa ya yi batanci. Wannan shi ne mabayin saura.
To, kun ji shi wannan lauya ɗin ma'aruf da mutane suka yi ta kwakusa masa tsinuwa a farko. Sha wannan shi ne uzurinsa. Da yana ganin in ya tabbata cewa mutumin nan ya yi zagi, bai ma kamata a tsaya wani maganin tattaunawa ba. Ko hukunta shi ya kamata ai shine dalilan sa na shigar da kara
idan kuma gaban kotu wannan abin da muka je ne ma gaban kotu ne mu shiga da shaya to zaka da muka ga al'umma da wayoyi da ake yi da mangangari da ake a kafafan yada labarai da na yanar gizo na cewa muqabala to kin ga to shikenan kin da ana ganin kamar mun zama kadangaren bakin tulu mun barar da muqabala ko mun hana muqabala to bujen yi wannan da yake gaban kotu saboda a bawa gwamnati dama da kuma duk wanda yake ganin ma zai je ya hada muqabala ya hada muqabala ta
yanzu me sace makomar muqabala tunda kai ka janye ka daga gaban kotu
tunda na janye ne ma da yake gaban kotu yanzu wanda suka ga sai da jagorancin hada muqabala sai ci gaba da hada jagorancin muqabala a bisa kyakkyawan yanayin da ya kamata
kotu yanzu da wani bayani da ta haka cewar ta ba da dama za a iya muƙabala da cewa da sauran wannan tsarin da ke gabanta
kotu ba ta yi magana a kan muƙabala ba dama ko abin da yake gaban kotu dama akwai oda ce tattara ka ta wanda aka nema ta abin da ake ce masa expert ne wato oda ta wucin gadi saboda haka su kuma nan yankin za a an taga shari'a zuwa 7 ga wata domin a saurari abin da ake ce masa motion on to wato nema na jaddada waccan oda ta dakatar da yin wa'azin da rufe masallaci
idan na ban da tabaruka masu muqabala yanzu sai suna iya ci gaba da
muqabala suna iya zuwa su hada muqabala su kwarai kuwa amma mu da mu da mu
to rigida gabji kenan saboda haka yanzu za a gane su waye suke gudu ba sa son zaman kuma su waye suke gudun cewa a za a zauna ko ba za a zauna ba yanzu dai an ji abin da shi lauya ya faɗa a yanzu nan to yana so in tafi kan maganar shi wannan mutumin da ijo dan ku gane mutanen nan makaryata ne mayaudara ne in ba haka ba za ka je ka shigar da magana sai ka je ka shigar da sunan kogo wanda ya ga dama zai yadda ya yadda wanda ba zai yadda ba kada Allah ya sa ya yadda amma ya za ka je kai ƙarya ka ce wai ka shigar da suna da sunan majalisar malamai bayan ƙarya ne ba ka da alaka da majalisar malamai ko kana da alaka da majalisar malamai wannan abinda ta je aka ji aka faɗa da sunanta ai mu bai shafe mu ba abinda ya haɗa mu da shi ya shafe mu ne mu ba shi bane abinda ya shafe mu da haka yanzu bari mu fara sa bayanin wannan malami ku ji wanda shi wannan mutumin ana ce masa dan azumi bincike ya nuna daga baya cewa yana da alaka da ashabul kafi war raqimi yana da masallaci a Bauchi wannan sunan shine sunan da ya samu masallacin sa to kuma wannan mutumin fa shine ya fito fa wai da sunan kuma ashabul kafi sai ya boye rigar sa sai ya zo ya fatawa yace wai a madadin majalisar malamai da limamai duka wannan usulubi ne na mutanen da suke makaryata mayaudara bari mu ji abinda yake faɗa bari mu fara jinsa tun daga farko dama ai na yi takaici da abin ya faru bana gida kuma ban tafi da kayan karatuttuka ba inda na tafi da shi karatuttukan da mutane suke gani wanda na yi jiya a shafin sarki zaki an yi su ne kawai a babi na ainihin wato lalura kada a zauna haka bari mu nemo mutane su ji me yake faɗa ya yi karatu na minti 30 da wajen 9 da sakon 13 bari mu ji gashi nan
abinda muke kira sannan bugu da gari ne ɗan Tijjaniya ne shugaba ne ma ga Tijjaniya shekara kamar 56 da girma na karɓi Tijjaniya a wajen malami na kuma wa na shikiki limamin ta faɓalewa sai kado musa ta faɓalewa sannan kuma na je kano na sake karɓa a gun sheikh atiku sarka da kuma sheikh tijjani zangon bare-bare da limamin jalli malam yusuf sannan kuma 1970 na sake karɓar tijjani a wajen sheikh Ibrahim Iyaf a Kano lokacin da ya zo Najeriya ziyara na karɓa na karɓi sai da a Tijjaniya a gurare da yawa hadda babban shehi na na karba ai sai da haifin na karba a gusa na karbi shaida kuma shahada certificate a wajen maulana sheikh sharif salim tuguri a kafarin sarrafa na karbi shahada akan tijaniya na karbi shahada kuma akan karatu kai Muhammad Buhari to saboda haka
duk wayannan mutanen da yake ta maganan ya karba ya karba ya karba a hannun su mu ba abin da ya hada mu da abin da ya karba mu dama in dai ba sunnar annabi mutun zai zo ya kawo mana ba yace qala Allahu qala rasuluhu ba mu da alaka da abin da zaka kawo kuma kowaye ya kawo shi so ya zo yana maganan ya karbi shaida ta cewa yayi karatun Bukhari wanda bincike na ya nuna min a Bauchi idan aka ce an malikul to an ce shine an malikul din ta yadda yana maganan ya ji ya samu ijaza ta karatun Bukhari amma a yadda aka ce
lallai
bai iya kiyayewa ba cewa an harfu jarrin ne mafi yawanci abin da yake zuwa bayan ta ismun majrurun ne bi an maimakon an malikin haka zai ta karanta isnadi yana cewa an malikun har mata masu karatun nahwu ibtida'i sun gane cewa ma wannan kwaba yake yi da haka in ka ji an ce an malikun to da shi ake wannan shine wannan bawan Allah din to ba mu sani ba da yaje karatun Bukhari wayannan abubuwan da yake da'awa shin na fassarorin nan da ake yi haka suke a inda yaje karanto Bukhari nan haka suka karantar da shi bari mu ci gaba da
kira da mai girma gwamnan jihar Kano akan dambarwa da ake akan shi Abdullahi Sheikh Nasiru Abdul-Jabbar Sheikh Nasiru Kabbara
kaji wai yana kira to kana kira a matsayin ka kaiwa in maka talaratun yara man anta waye kai kai waye da zaka ce kana kira a matsayin ka nawa wai yana kira bari mu ci gaba da jinsa
har inda zama aka kulle masallacin sa aka hana shi karantarwa aka hana zikiri a masallacin yana kira ina cewa dukkan fahimtar da muke da shi gwamnan Kano abin da ya dauke wannan tsauran mataki boda mata masa namba da wasu dangi da wasu maluma wanda asalin su duk suna gaba da shi Abdul-Jabbar wanda ba su wasu suna suna gaba da shi ne suna ganin kamar shi ne ke yin ku ne mai yi su ne sannan suna gani Musa Abdul-Jabbar ya tsare musu wato karbuwa ne a gurin jama'a yana suna ganin kamar sanar yasa a jama'a sai Abdul-Jabbar ya hana su
kaji ne ina mamakin lokacin da don magana ta taso sai wani ya zo ya dauki wannan abin ya juya shi aini na faɗa akan wannan kujera na ce wallahi babu wata falala da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa Abdul-Jabbar ta an san shi a duniyar Najeriya ko duniyar duk inda ake magana da yaren Hausa wannan ina faɗa ne a babin wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith wanda ni Allah bai mun ba wayanda ma ka abin da zai ci ya shahara da shi kowa ya san babansa a gidan karatu ni kuma ba a san babana ba to kuma da Allah mala bana cewa mutum shine wanda zai ce ni ne wani ba wanda zai ce babansa wani bane wannan shine so saboda haka kuma ina faɗa da babban murya daga wannan makaranta kaf a duk duniya babu inda ake magana da yaren Hausa inda saƙon shi ya je wanda nawa bai je ba kuma ni akwai inda saƙona ya je nashi bai je ba wannan shine amma bari mu ci gaba da bin shi mu ji kun gani wannan mutumin fa yana da masallaci da sunan Ashabul Kafi war Raqima a Bauchi amma yazo yana ƙarya har ya gama bayanan bai faɗi cewa ba shi ma dan kogo ne bayan ga hotuna nan da suka yi tafiya a kasashen waje tare da shi da shugaban kogon nan wanda duk wanda suke bibiyar haka internet sun
ga su zama fitattu ba in suna ganin kamar suna jin tsoron haka shi yasa kawai ban yarda malaman Kano bane ne na yi karatu
kaji ai har a gidansu yana da rikici da wasu wanda yake da rikici da su da wasu da aka ce suna jin tsoron kada ya zama wani abu ne kuma kaji wai bai yarda malaman Kano bane wai yayi karatu a in ka ce baka yadda malamin Kano bane to ai gwamnatin jihar Kano ita ka rena wa hankali da tace malamai sun kawo mata kara ta yaya aka yi ta san su ta karbi korafin da suka ka a matsayin su na malamai amma kai kana Bauchi wai kai ka san malamin Kano baka san su ba saboda renin hankali bari mu ci gaba da jin shi mu ji me yake faɗa
bari mu Kano na san malamin Kano na yi na jami'a daga baya a Kano kuma na yi karatu a cikin Kano to saboda haka ban yadda ba ba malamin Kano bane kai dai kawai kuma a shari'ar musulunci ba a karban sai da abokin gaba za a karbi karansa kan amma kuma dole za a kira ka kai ka zo abokin gaba za a karbi karansa amma banda sai da sa amma za a kira ka ka zo ka kare kanka wannan abu bai faru ba
to ai shine dama abin da muka ce kenan maganganu ne ya faɗa cikin littattafan sunna yace akwai kara annabi yake sai muka ce a kira shi zai nuna gurin abu mai sauki in ji bawo she kashe makawo da daddare bari mu ci gaba da
mu amma mun majalisar malamai ta Najeriya lallai
su majalisar malamai ta Najeriya ko majalisar yan kogo ta Najeriya za ka ce majalisar matsiyatan yan kogo ta Najeriya haka za ka ce ba majalisar malamai ba ni na rantse da Allah in ba kwanan nan ban taba sanin shi ba ban ma taba ganin shi ba sai da haka zo ana nunnun hotuna ana cewa ai shine wannan shine wannan shine wannan
idan yanda aka kakaza masa hali na Sheikh Abdul-Jabbar aka hana ma sallah a masallacin sa muna neman lalle gwamna ne da kudinsa saboda adalci ya mai da kudinsa saboda adalci saboda yin gaskiya saboda ma hasken da ya bayyana a cikin tsarin mulkin Najeriya inda tsarin mulkin Najeriya wanda ni ma a lokacin da aka tsara shi ina daga cikin wanda suka rubuta tsarin mulkin Najeriya kuma da ɗan Najeriya yana da haƙƙi ya aiwatar da ya yi addinin da ya ga dama sannan kuma ya haɗa irin karantarwarsa na addinin sa da ya ga dama ba tare da wani ya matsa masa ba
ya manta cewa a Najeriya tare da aka ba da damar a yi addini akwai maganar defamation of character a ƙasar nan kuma ai amsar da muke ba wa'annan kamar yadda mai girma gwamnan jihar Kaduna ya faɗa san da ɗauki mataki kan wasu aka ce yancin su ne a ba su dama su yi addinin su to sai ya ce ai ga ƴan boko haram in haka ne su ma ai addinin su yadda suka fahimce shi kashe mutane ne to a ba su dama su ci gaba da kashe mutane mana kaga ba wanda zai yi da wannan fatawar kenan ashe ko da damar kowa ya addinin shi to akwai kuma maganar damar cewa dole ne kuma fa a addinin kar a je a takari wani takarar da zai kawo fitina ina ganin har ya gama da wuya yayi magana akan zagin sahabbai da ake a wannan masallacin domin shi ma ita ce aqida sai yanzu yana goyon bayan abu
wannan jigo da tsarin mulkin na ya ba ma tsarin mulkin na Najeriya ya dace wani cikin dare da ayin alqur'ani inda Allah ya ce la ikraha fid din ni dan malikiya ne ni dan tijjani ne ba wanda yake tunani ne in koma salafiya ko dalala
kaje makaryaci shi dan malikiya ne ka zo ka faɗa mana a mazhabar maliku inda take goyon bayan cewa a zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake mun nan sannan yace wai shi ba tijjani ne to wannan kuma ɗan tijjaniyan ne in sun ga dama su yadda cewa nasu ne in sun ga dama duk da naga wani malami a cikin su ya fito ya ƙaryata cewa ƙarya ne wannan mutumin ba ɗan tijjaniya bane a yanzu ba shi da alaka da su kuma gaskiyar zance shine santarsa masallacinsa sunan da ya zo ya sa a sahabul kafi wal raqimi wannan ya nuna maka cewa ko yana da alaka da tijjaniya a da ne a yanzu ba shi da alaka da tijjaniya kuma mun gagga hotunansa da tafiyoyin da Abdul-Jabbar ya dinga yi kasashen waje tare da shi aka tafi maganar la ikraha fid din babu tilas a cikin addini haka wannan magana take babu wanda ya isa ya musa cewa wannan ayar ba haka take ba amma tare da la ikraha fid din babu tilas a cikin addini wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu ai ci gaba zamu wanda suke bibiyar karatu sun ga karatu ya tsaya ba tare da shiri ba wannan ya faru ne na'ura ce ta bature ta halin nata, ma'ana wato network ne ibada ainihin wato matsala, shine dalilin da yasa karatun ya tsaya. Za mu ci gaba. Mun zo daidai inda yake cewa shi a aqida ba tijani ne, a mazhaba ba malike ne shi, a mazhaba ba malike ne shi, a wanda maganan gaskiya ƙarya yake yi, wanda su yan tijaniyan sun fito ne sun ce ƙarya yake yi bai da alaka da tijaniya. Sannan kuma in nuna ta nuna masallacinsa kaɗai da ya sa wa suna cewa ta bayyana cewa ba shi da alaka da tijaniya a yanzu, ya fi alaka da ita kogo ɗin. Banin dalilin da ya sa na ɗauko wannan littafin, duk mutumin da ke ƙasar nan ya san risala ta al-Imam Abu Zaid al-Qirawani, yana faɗa cewa da ya zo magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yana maganan cewa wal kaffu amma shajara bainahum, da kame baki cikin abin da ya gudana tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bari mu duba risala mu ga mai al-Imam Abu Zaid al-Qirawani yake ainihin wato faɗa. Gashi nan a risala me yake faɗa? Al-Imam Abu Zaid al-Qirawani yana faɗa, yana cewa anna khairul quruni, lallai mafi alherin lokaci, al-qarnu alladhi ra'aw rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, al-qarnin da suka yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wa amanu bihi, sannan suka yi imani da shi, thumma alladhina yalunahum, sannan wa'inda suke biye da su, thumma alladhina yalunahum, sannan wa'inda suke biye da su. Sai al-Imam Abu Zaid al-Qirawani yake cewa wa afdalu as-sahabati, mafifitan sahabbai al-khulafa'u ar-rashiduna, khalifofi shiryayyu, al-mahdiyuna, wa'inda suke shiryarwa, Abu Bakarin, thumma Umaru, thumma Uthmanu, thumma Aliyu radiyallahu anhum ajma'ina. To wannan ita ce aqidar mai risala, wanda ita ce aqidar malaman malikiya. Idan wannan mutumin yadda yake faɗa da gaske shi ba maliki ne, idan dai yadda yake faɗa da gaske cewa shi ba maliki ne, to shine yake faɗa wa Allah yadhkura ahadun min sahabati ar-rasul, kada wani ya kuskure ya ambaci ɗaya daga cikin sahabban annabi, illa bi ahsani dhikrin, sai da mafi kyawun ambato, sai yace wal imsaku amma shajara bainahum, da kame baki akan abin da ya gudana na sabani tsakanin su, wa annahum ahqqun nasi, yace su sahabban annabi su ne mafi cancantar mutane, an yultama lahum, an yultama salahum, a neman musu ahsanul makharij, mafi kyawun mafita, wa yubanna bihim ahsanul mazahibi, ay masa kyakkyawan zato wajen mafi kyawun matafiya. To wannan ita ce aqidar wato mai risala, wanda shi wannan mutumin ya zo yake ƙarya yake cewa a aqida shi ba maliki
ne, jami'a kun dawo malikiya.
Bana mu ci
Al-Qur'ani, Allah ya ce babu tilastawa a cikin addini.
Haka ne, babu tilastawa a cikin addini, kuma Allah bai yarda da tsokana a addini ba. Wannan dalilin yasa su ma musulmin yake wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi, kada su kuskura su zagi abinda wani ke bauta ma wanda ba Allah ba. Kai subbu Allah adawan bighairi ilmin, wanda fa'un din fa'un ce sababiyya, sai zagin ku isabbaba, sai wasu su zagi Allah, sai da haka sai Allah madaukakin sarki ya hana. Kuma shi yana sanar da cewa gashi nan ya tabbata cewa wasu sun zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a Madina, annabi ya tura a ɗauki mataki a kansu. In ma kai ma baka yadda da hadisin ba, kana da shubha a kansa, to ga ayat Qur'ani, Allah ya ce wa innaka su aymanahum min ba'di ahadihim wa ta'anuhum fi dinikum, idan kuka suka warware alƙawari bayan kun kulla alƙawari da su, suka soki addinin ku, Allah sai ya ce fa qatilu a immatal kufri, lalle ku yaki shugabannin kafirci, innahum la aymana lahum, saboda ba su da alƙawari, la'allahum yantahun. Allah ya ce ala tuqatiluna qauman, yanda ba za ku yaki mutanen da naka su aymanahum, ba suka warware alƙawuransu ba hammo bi ikrarin rasuli kuma suka yi nufin sai sun fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hum bada'ukum awwala marra Allah yace su suka fara tsokana kutun a farko har Allah yace fi qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum ku yaƙe su Allah zai azabtar da su da hannunku to sai ka hada ayar la ikraha fid din ba za a yi maka tilas ka shiga addini ma kuma karka je ka tsokana ka zagi wanda Allah madaukakin sarki bai yadda a zage shi ba ya kamata ka hada guda biyu bari mu ci gaba da jin shi mu ji me zai faɗa ni
ta za ka rufe bakin ka ba kuma ka tilasta dukkan ku goyon muku su je su su ga in cin kenan majalisar malamai na Najeriya an kafa ta ne yau kamar shekara 1980 kamar shekara 41 da suka wuce kenan
ku duba saboda ƙarya da yaudara da ha'inci kwata kwata wanda duk yake sauraron shi ba zai iya gane cewa yana da alaka da kogo ba sai ya dauko rigar majalisar malamai saboda yaudara da ita yake magana saboda yaudarar mutane da kuma ha'inci to ai dama an ce kamar yakunul murabbi yadda mai tarbiya yake haka wanda aka tarbiyanta zai zama shi yasa ban mai mamaki ba idan wannan mutumin ya zo yana zuka ƙarya dan dama tunda wato mabiyi ne na shi Abdul-Jabbar shi ma gwamnan Kano ya tabbatar da cewa makareci ne yayi ƙarya bari mu ci gaba da ni
shugabanta na farko shine lokacin muna jami'a aka kafa ta Dr. Hassan Gwarzo mataimakin ta shine Sheikh Sharif Saleh kuma an kafa ta ne a kan cewa dukkan fahimta da ƙungiyoyin musulunci a haɗa su guri guda saboda saɓani jibilla ce haka Allah ya yi ɗan adam da zai zauna ba sai ya yi saɓani sai ka duba ɗariƙan ma akwai saɓani izalan ma da saɓani salafiyar ma da saɓani duk wani abu da Allah haka yi is natural ya zama mutane sun yi saɓani to saboda ka wannan jirgin malamai an kafa ta ne saboda a samu haɗin kai cikin mabambantan ra'ayoyi mabambantan fahimta na addini sahabbai ma sun yi bambanci an yi rigima barkatai a gaban tsakanin sayyidina na abubakar da sayyidina ali a gaban manzon Allah to saboda haka bambanci sahabbai ma sun yi bambanci amma me yake biyo baya fai
kaje wai an yi rigima barkatai tsakanin sayyidina ali da sayyidina abubakar a gaban manzon Allah ko shi aka yi ta rikici tsakanin sayyidina abubakar da annabi da sayyidina ali a gaban annabi oho dama cewa an taba samun sabani tsakanin sayyidina umar da sai na abubakar sai mu ce maka wannan alal ra'asi wal aini kuma yace fa ba su dai ba fa da yawa ma fa sabanin fa kuma a gaban annabi ake ta tafka wannan rigimin kuma tsakanin sayyidina ali da sayyidina abubakar wanda ko ta fuskar shekaru sayyidina abubakar yana gaba da sayyidina ali ƙwaran gaskiyan gaske a matsayin sayyidina ali da muka sani ya fito gidan annabi gidan da yake da tarbiya wanda girmama wanda yake gaba da shi a shekaru ya zama dole gare shi bana tsammanin a ce za a dinga samun kace na ce na rigima da sabani tsakanin sayyidina abubakar da sayyidina ali bari mu ci gaba da jin shi mu ji abin da zai faɗa dan duk kawai wannan matsalar ya bata ainihin wato kariya bari mu ci gaba da jin shi mu ji me yake faɗa
fahimtar juna da mutunta juna ya ko a saboda haka a mu majalisa muna ɗaukaka abin da za a ce a tattauna ko muƙabalar nema ana fahimta kuma masu fahimtar abubuwa daban-daban su zo wuri guda a fahimci juna saboda mu musulmi duk abubuwan da suka haɗa mu su ne suka fi girma alƙur'ani ne da hadisan ma'aiki abubuwan da suka haɗa mu ba ma da bambanci abubuwan da suka haɗa mu
alƙur'ani ne da hadisan ma'aiki da shi ya zo yana tuhumar malaman hadisin da cewa maciya amana ne sun jingina wa annabi abinda bai dace ba shi yanzu shi zai korewa annabi
abubuwan da suka bambanta mu kananan abubuwa ne tunda natural ne mutane su zama da tsagari su yi saɓani wasu ƴan rassa ne abinda ya samu wani karantarwa abinda ya samu ko wani karantarwa din
ko kadi abinda ya shafi a dinga zindima wa Anas dan Maliku zagi a kira shi wani ya ce wa Anas tataccen dan iska wasu ne ƴan kananan abubuwa a daga sai na Muawiya a ce in za a daga rayuwar shi kare Abu Lama ya fi shi wannan mutumin saboda ba ubansa ake zagi ba, shi yasa yake cewa wai kananan abubuwa ne. Amma ran da abin yazo kan shin aka fada wa babansa haka, to da ku gane cewa eh abin
ba karantarwa na siyasan addini ko na karantarwa na fannin shari'a ko na karantarwa na zikirori ko kuma fassarar alqur'ani, karantarwa ko addini kan malamai suna dagewa ne mu daukaka zurfafa cikin ilimi. Ba za ka dakushe mutum ba, kowane mutum akwai abin da za ka karɓa, akwai abin da za ka yar masa. To sai da muna so kowa ya zama an zurfafa cikin ilimi, kuma a mutunta ilimi, a mutunta kuma fahimta mabambanta. Lallai rikici da saɓani da ke tsakanin su Al-Jabbar da wasu bungu na wasu manuwa abin damuwa ne ga dukkan al'umma. Lokacin da muka yi abin ya dame mu, lokacin da aka rufe masallaci ya dame mu, domin ba a yi fitar president kenan.
Abin da ya kamata ka ce ya dame ku ku ƴan kogo, haka za ka ce. Wannan yana cikin yaudaran mutanen nan. Mutumin nan ya ji ya gina masallaci da santa, sunanta Ashabul Kafi Warraqimi. In ka isa fitowa za ka yi kai magana a madadinka kai wane, ba ka je ka ɗauko wata riga ta yaudara ba ka sa kana magana a madadinta. Bani mu ci gaba da
jin. Na ga kun haɗa kan kun ku samu gwamna sai ku sa a cutar da wani. To wannan ba abu ne wanda za in aka yi a ce to ai gwamnan Kano ma yayi, mu ma Abuja ai, Adamawa ma ai, Kaduna ma ai. To wannan muna ga
kun ji abin da yake jin tsoro ko? Saboda yana jin tsoron gwamnan Kano yayi. To da an gane cewa a Bauchi ma ai yana da santa sunanta Ashabul Kafi Warraqimi, to za a ce to danwa ya ga danwa ne, shi ma danwan dayan ne. Sai ya ce to shi ma a yi masa titsi, a kamo shi a rufe gurin. To yana jin tsoron abin da ya shafi can gurin, kada ya zo ya shafe shi. Shi yasa
ran president ne mu yin tsaya ne, wato tattaunawa, a ɗaukaka tattaunawa da fahimtar juna, saboda menene sannan rikici da yake tsakaninsu da wannan maluma kamar da na faɗa. Daga baya sai muka ji sauƙi, muka ji daɗi lokacin da gwamna ya dawo da baya ya ce za a yi muƙabala, za a tattauna tsakanin Shehu Abdul-Jabbar wanda shi ne shugaban ɗariƙar ƙadiriyya Riyadul Janna na Afirka.
Wannan hadisin na Riyadul Janna ya zo ta kusan hanyoyi guda biyar, amma wallahi hanyar ma da ta sha ita ce hanyar Anas ɗan Maliku da suke zaginsa. Amma insha Allah wata rana zan zo in yi magana akan hadisin, wato idza maratum bi riyadil jannati farqa'u, in kun wuce ta dausa yin aljanna ku kiyo. Sahabbai suka ce wa ma riyadil jannati, annabi ya ce musu
hira wanda suke rikici da shi, suke masu gaba da shi, wanda suka yi naja, wanda suka yi aure na dan lokaci kamar yadda Amerika da kasashe 48 suka hadu wa Saddam Hussein.
Wanda yadda suke faɗa ƴan maja, su ma yanzu sun yi maja tsakanin ƴan kogo da ƴan wasu daga cikin ƴan shi'a da ƴan ƙala ƙato, duka da sun yi maja. Kuma in na gama zan kunna ɗayan za ku ji mai ya haɗa ɗan taƙi ne wanda bai yarda da hadisan Annabi ba kwata-kwata da tafiyar waɗannan ƴan kogon. Amma za ku ga yadda ƴan taƙi ne hankalinsu ya tashi, suke goyon bayan wannan mutumin. Bana mu ci gaba da ji.
To suka yi ɗan lokaci suka haɗu suka yi wannan aure na ɗan lokaci a tsakanin ƴan Salafiya da kuma ƴan Izala Wahabiyawa, tsakanin ɓangaren ƴan Tijjaniya ƴan Hakika wanda suke ce shehu ma Allah ne.
Kaji ya faɗa ya ce fa shi ɗan Tijjaniya ne, kenan yanzu kaga ya yadda a cikin ƴan Tijjaniya kenan akwai ƴan hakika da suke cewa wa shehu Allah ne. Wanda daga nan za ku gane ƙarya yake, ba ɗan Tijjaniya ba ne a haku farko abin da ya faɗa kenan.
Da kuma wani yanki sai muka je an murɗa, an murɗo wai aka ce kotu ta dakatar da muƙabala. Amma kuma ai lokacin da kotun ta bayar ɗin ta ce lokacin da aka rufe masallaci akwai magana, an gona a zo da magana muƙabala. To sai aka ce wai kudu ta dakatar, amma ba a faɗa mana wane ne ya ce wai kudu ta dakatar, amma ba a faɗa mana wane ne ya kai ƙara ba, wani alƙali ne ko su nan da nawa ne a Kano kotun tarayya ne ko kotun high court ne na Kano ko kotun shari'a ne wa
ta ai yanzu kaji ai an ce a ci gaba ko za ta ya kare ne yana yi ko shi ba amma da na ga farko standard din ya ba da quality sosai
mullo ha muna ganin su wannan da suka je suka yaba mai girma gwamna suka kai karan shan abdul-jabbar a wajen mai girma gwamna na Kano su ne amma da ya sa su din kuma da suka kai kara suke zartin abdul-jabbar a gaban gwamna wanda shi ne ya sa gwamnan ma ya ce zai yi za a yi mukabara amma wa'annan mutane su ne kuma suka jiyo suka ce ba za su yi ba har suna har da kama kafa ko kuma ne wani malami a Kaduna ne da wasu gurare su kama kafa su ne su
wani malami a Kaduna ne ke nan wani malamin Kaduna ba to ba mu san wani koto ko da ta
mu ce bala'i ba ne ya sa gwamna tun farko ma ya karɓi wannan mugunin shiri ne ya sa gwamna kuma ya yi da maganin court order umarni ya kotu ta dakatar da dubbe an yi wannan mukabala da tattaunawa ra'ayoyi mabambanta da kotu suka yi karo da juna ya faru ma a gaban ma'aiki a jami'a muhammadu saura ma zai fi a cikin sati kai saura kwana biyar ne ba kwana hudu da duniya ma'aiki a gaban sahabbai ya ce a kabin alkalami da takarda da abun rubutu ko al'umma zan rubuta muku wata wasiya wanda in kun bi ta ba za ku bata ba ba za a taɓa samun rikici tsakanin musulmi ba har abada a cikin manyan sahabbai sai dai Abubakar ya ce na yarda Ali ya ce na yarda Abbas kanin babun manzon Allah ya ce na yarda a kawo a cikin manyan sahabbai mutum ɗaya Abubakar sai jagorancewa ya ce ba za a kawo ba za a
kaga ya manta bayan ya ce Abubakar ya yarda sai ya sake maimaita ya ce Abubakar mai yarda ba wanda Umar yake so ya faɗa kuma shi Umar bai ce ba za a kawo ba za a yarda ba cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama galabahul waja yace ku tausaya wa annabi halin da yake ciki rashin lafiya yayi wa annabi tsanani yace littafin Allah ya ishe mu wannan ita ce maganar da Umar ya faɗa so da ku ga cewa shi ma dai bai gama karatun ba irin ha'incin malamin sa sai da shi ma
ya ishe Umar so sai da Umar yace ba za a kawo ba alqur'ani ya ishe mu masu fasara suna ce wai wai na jin nayi kada hu ki bai da lafiya kada kallafa maka aiki yanku ya ta da husuma da rigima wasu suka goyi bayan sa
annabi wai Umar ne ta da husuma
kiyancin sa alhamdu lillahi sallallahu alaihi wasallam janwa ne ce ba abin sa ba ku kuri
wai kun ji Umar ne ta da husuma ya ta da rigima wannan aqidar dai da mai ginin su ya koya masa ta sai an ci mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma ya kasa boye ta ka gani yace wai kuma masu fassara ne suka faɗa suka ce haka bayan kuma lafazin hadisin yadda yake ya zo da lafazozi da yawa wanda bari mu karanto lafazin yadda yake mutane su ji me aka faɗa a cikin hadisin yadda ya faɗa haka yake ko ko a'a shi ya ƙara wa sirina Umar ya ce wai Umar ya ce ba za a kawo ba bari mu ji abinda hakikanin abinda ya faru gashi nan al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan kitabin littafin a kitabul ilmi ba nan kusa ba hadisi na 114 in kana da Bukhari ka diba za ka gani da ya kawo isnadi kaga Ibn Abbas cewa lamashtadda bin nabi sallallahu alaihi wa sallama waj'uhu lokacin da rashin lafiya ya tsananta ga annabi kala sai annabi ya ce ituni bi kitabin ku zo min da abin da wani littafi aktubu lakum kitabin la tadillu ba'dahu wanda ba za ku bace a bayana ba. Qala Umar, sai Umar yace innan nabiy sallallahu alaihi wasallama galabahu alwaja'u wa indana kitabullahi hasbuna. Kaga faktalafu, mutanen da ke wajen sai suka yi sabani wa kasral lagatu, sai hayaniya ta yawa. Dan Allah, a cikin wannan hadisin a ina ne Umar yace ba za a kawo ba? A ina ne Umar ya faɗa haka? To wai shine wannan mutumin ican jama'anar shi ma, saboda ya koyi ha'inci daga malaminsa. Kuma wannan abinda malamai suka yi magana cewa da ya ce a kawo a dama tun shekara ashirin, ya ce ci da kanshi bai wuce saura kwana huɗu ba annabi ya bar duniya. Dama kafin lokacin al'umma duk cikin ɓata take, sai a lokacin ne in ya rubuta, sannan za ta samu shirya shekara ashirin da ya yi a Makka, shekara ashirin da uku da ya yi, shekara goma a Makka, sha uku a Makka, goma a Madina, duk ana cikin ɓata ne. Sai a kwana huɗun da ya rage ne zai bar duniya, sannan zai rubuta abinda in an riƙe shi ba za a ɓata ba. Wannan wasa da hankali ne. Da haka abinda malamai suka ce da ba a rubuta ba, yana nuna abinda za a rubuta ba dole ba ne. In ko ka ce dole ne kuma ba a yi rubutun ba, kenan annabi ya bar duniya akwai saƙon Allah da ya kamata ya isar bai isar ba. Gashi kuma Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatahu. Bari mu ci gaba.
Wannan na Umar da ya haka ne yasa annabi bai kai Makka ba, ya saba umurninsa, don umurnin annabi ko wajibi ne. Allah ne ya ce dole ne a bi umurnin manzon Allah.
Ka gani, kiyayyar dai bai gama ba sai da ta fito, kowa ya gane. To miskini abinda bai sani ba, idan Allah da annabi suka ba da umarni, umarninsu yana fita daga ƙa'idarsa ta asali ya shiga babbuka. Wannan dalilin da ya sa da Sayyidina Ali a sulhul Hudaybiya annabi ya ce masa ya goge sunansa, ya ce ba zai ma, domin ya fahimci umarnin ba na wajibi ba ne, shi ya sa bai ma. In ko ka ce a'a, umarnin tun da na wajibi ne, to ai shi ma can an ce ya yi bai yi ba nan. Wato duk yadda yake so ya ɓoye aƙidar, aƙidar ba za ta ɓoye ba sai ya fito da ita. Kun gani, nashinin sai da ya fito da ita, miskini ya kasa gane cewa a cikin umarni akwai wanda yakan fita daga ƙa'idarsa ta asali ya shiga wasu babubbuka. Yanzu Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillahi. Wannan fas'au din ai gaugawa a tafi sallar juma'a wajibi ne. Ka gani, fas'au ila dhikrillahi wa zarul bai. Wannan wa zarul bai a basu ya da sayarwa bayan kiran sallah na biyu wajibi ne, hanin yana nuna akan haramci. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Amma fa idza qudiyatis salatu, in an gama sallah, fantashiru fil ardi, ku yada a doran kasa. Yanzu shi ma wannan fantashiru ai umarni ne, amma ba daidai yake da fas'au ba da wazarul bai. Shi wannan fantashiru umarni ne kawai na halacci, in kaga dama in an gama sallar juma'a ka tafi kasuwanci, in kaga dama kada Allah ya sa ka tafi, matsalar ka ce, matsalar ka ce. Bari mu ci gaba da jinsa, bari mu ci gaba da jinsa muji.
Me yasa annabi bai ce kada wani ya je umarin sallah ba, ko a hana ta ci a annabi bai ce a hana ta karantar da addini ba? Me yasa yau baya annabi yana rasuwa sai muka ga wayannan manya guda hudu suna mutunta juna? In ka duba a cikin Buhari littafin ilimi suke ne na farko, wannan hadisi wannan rigima tana na yin da littafai sun kawo da bayanai, muna ganin cewa wannan muƙabala. Bayan haka kuma Sayyidi Ali
kagale ya ce Buhari a sufuli na farko, sai ya faɗi hadisin da lamba sai ya karanto.
Da Sayyidina Usman dan Affan yana khalifan musulunci, sun tunguma sun yi aikin hajji a wani guri da ake ce maka Sukura. Sai ga khalifa Sayyidina Usman ya ba da oda, dama hanyoyin uku ne za ka ɗauki yin aikin hajji, ko hajji ifradi, ko tamattu, ko kirani. Sai Sayyidina Umar ya ce ba da oda, yake kada a yi aiki, kada a yi hajji kirani, wato wake da shinkafa, ka haɗa umara da aikin hajji lokaci ɗaya cikin yaya da cikin aiki. Magana ya iso ko Sayyidina Ali, an ce ma yana dama dosa da garin yana bawa rakubi haka yace hannunsa da garin hannunsa a cikin jama'a yace masa kai Usman kai ne kake hana
wannan bayanin fa ba fa da kai yake karantawa ba da takarda yake karantawa ba wallahi da takarda yake karantawa amma ya ja larabcin inda matsalar take ya dinga fassara larabcin abu ya gagara sai dai ya rubuta yana dudduba kai fassara yake fadawa mutane saboda ka shi wanda yake saurare an kifar da shi bai fada littafi ba inda ya ciro maganan bai haka kawai yake jan magana da kai yana fassara kawai yake fada bai kuma fadi inda ya ciro dalilin shi ba bari mu ci gaba
da ayi azumin kada aikin haji kirani sai kike hanawa alhali annabi ya ba da umurni ayi sai sai na Usman ya ce a'a abinda na yi ra'ayi na ne to shi ra'ayi na ne to shi ke nan sai ya koma ya ji abin ma ya ɗora ne ya kirani mutane suka ɗauki kirani saboda haka tun daga wannan gurin aka ajiye masa yana Usman umurnin da ya baya duk duniyar musulmi da shi'a da ahlus sunna sun yarda da azumi kirani aikin haji kirani da
ya kasa gane bambanci miskini tsakanin sabanin sahabbai ababi na furu'a ba ababi na usuluddin ba ya kasa gane bambanci wanda kuma tun annabi yana da rai wannan yana faruwa tsakanin su yanzu ana sabani da Abdul Jabbar akan matsala ta aqida ta shafi annabin gabaki daya ka ji saboda kai mashirmanci ne baka ma san ka'ida ta ilimi ma ka da kuma matsala ta fiqhu irin wanda aka saba tsakanin Maliku da Shafi'i kana bada misali da ita bari mu ci gaba da jin shi mu ji me yake faɗa ni
ba ai wannan mukabala ba da ba haka bane yanzu kuma ka wannan irin mukabala yana da amfani saboda haka me ya biyo baya hukun su juna ne tsakanin Sayyidina Ali da Sayyidina Usman lallai a ƙarshen mulkinsa aka samu rikici daga gwamnoni daga nesara ne daga fassara ne daga sirri ne mutane
wanda kuma maganar shi tana ƙaryata shi shugaban ƴan kogon ne don shi shugaban ƴan kogo ya nuna cewa rashin zaman lafiya ne tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Sayyidina Ali an cuce shi an zalunce shi shi yasa yanzu su suke faɗa akan imami
dukkan suka taho suka kawo hari ƴan tawaye suna tawaye wa gwamnoni su sun zama ɓarayi ɓarayin su gwamnati ba su yarda ba a cire masa su da suka zo wannan ƴan tawayen suka mamaye Madina sai ya ji aliyu ne na Sayyidina Usman ya ba da umarni ko da ke ba su yi ba su da yawa su ɗauki makamin su kare kansu ya ce a'a amma duk da haka sai ya ji aliyu tura hakan
kun ji a lokacin sai da ya yi gugar zana cewa gwamnonin da Usman ya naɗa sun zama ɓarayi ƴan tawaye sun kawo ƙararsu gwamnonin fa da Sayyidina Usman ya naɗa fa mafi yawancin sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne kama kaji yana cewa wai sun zama ɓarayi ƴan tawaye sun kawo ƙararsu saboda haka ƙarya kake wannan mutumin kazzab kazzabun dajjalul ashirin makareci kawai bari mu ci gaba da jin sa
ko mu balaji matasa zo ku kare gidan Sayyidina Usman kada kada ƴan tawaye su shiga to kaga mutuntawa da yake jiwo baya sannan wani misali kuma dangane da irin wannan mukabala da ya faru lokacin sarkin halifa musulunci Haruna ɗan Rashid daunan Abbasiya bayan da aka tunkuɗe gwamnatin Aljalmani
don ku gane cewa ɗan boko ne ba malamin addini ba ne duk abin da yake karantawa kawai duba takarda yake yana faɗan fassara yana jin tsoron ya dinga jan larabcin dan bai san me zai faru ba in ya dinga jan larabcin yadda yake mutane ka san suna da dabara yauwa
na ne bani kuma
gashi kuma ya ci uban nadi ya tara littattafai irin wa'annan da haka zaka dauka shekul islamu ne wa immatul anam
eta imamu shafi dan idrisa ya tafi tabkota wajen khalifa maluma sai suka kalubalance shi daga cikin maluman hadin alkalin alkalai na kalifa da kuma sheke yakuf suka kawo matsaloli littattu guda 20 sai muqabala da Imam Shafi'i. Imam Shafi'i ya da ayi muqabala a gaban sarki din akan khalifa musulunci. Imam Shafi'i ya kada su a muqabalar da aka yi sai da sarki ko ina a duniya muna amfana da irin ansoshin da Imam Shafi'i ya bayar. Kuma ya zama mana darasi a kai
kaga inda su ne ba za su yi maka uzuri ba. Yanda gashi nan Imam Shafi'i yake ta cewa wanda kuma a ka'ida in su ne ba za su yi maka uzuri ba sai sai an maka gyaran larabci, wanda al-Imam Shafi'i ne tunda sifa da mausuf ne al-Imam Shafi'i ne, amma yanzu in su ne sai sai maka jahili baka san karatu ba, baka ma san sifa da mausuf ba, haka za su ce. Ka gani bari mu ci maka da bani
wala in akwai rikicin guda biyu a zo a bayyana shi mutane kowa ya dauka a aje na ajewa. Wannan akwai littafin maqamatul ulama baina yadi al-khulafa wal umara wanda hujjatul islam Imam Ghazali ya rubuta kusan shekara 2 da suka wuce a shafin 26.
Gaji to bari mu ci gaba da jini
ya kawo wannan maqabala da nasaran da Imam Shafi ya kawo. Ya za a ce kano ba za a yi muqabala ba, kuma muna ganin kano yanzu ta zama cibiya ne na addini a Afirka ta yamma da tsakiyar Afirka. Shekaru 700 da zargamu ne da kokawa a tsakiyar Afirka da kuma yammacin Afirka nan ne ake zuwa daga ƙarshen larabawa cibiyar ilimi, kuma muna ganin kano ne. Ya za a hana mu dama muna ganin wannan muqabala ya faru kuma lokacin sahabbai.
Kadi bai gama magana ba har sai da ya dawo ya manta me yake faɗa. Amma kudadin da majalisar Council of Ulama ko ya dawo yana cewa ya za a hana su dama. Kaga yanzu yana magana ne yanzu ya manta a madadin kogo yake magana. Domin in majalisar malamai ce ko ta limamai ai kira za ta yi a zo a yi. Ba za ta tusa kanta ciki ba cewa ya za a hana su dama. Ya manta. Eh? Ya manta. Bari mu ci gaba da
jin. Babban sahabi ne Sayyid al-Kudri. Lokacin da sarkin musulmi Umar dan Khattab ya tafi hajji tare da tawaggar manyan sahabbai da ta ce akwai sauyi bai Ali da suka zo bikin dutse hajjar al-Asad, sai da Usman da ya zo da wata ya turbace sa sai ya tsaya ya ba da position ya ba da matsayinsa ya ce kai wannan dutse bikin dutse ba ka cutarwa ba ka amfanin komi da badun na ga annabi Muhammadu ya zo da cinka ya har ya tumbace ta da dai da zan zo kuma da kaiwa sai kun da cinka ki dan annabi na ga ko yana tumbatin ka ne ya ba da wannan a cikin dubbai ta ruwa mutane na hajjata sai ya bi wuce ki ne ko sai da Ali da ka san da sai tsaya a wurin mu'minina ka tsaya yace maka yace maka abin da ka faɗa ba daidai ba ne, wannan dutse yana amfanar mu'mini kuma zai cutar da wanda ba su yi gaskiya ba. Sai yace masa to menene hujjarka, sannan kuma ina kafa mu hujja. Sai Sayyid Ali yace masa ka duba cikin Alƙur'ani, Allah ya kawo shi a cikin Alƙur'ani, ka duba a cikin Alƙur'ani Allah ya ce wutsa ka da rabbuka min bani adama min zuhuri fi zuriyatihim wa ahsibhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Lokacin da Allah ya faɗa yana tuna wa ma'aikata tuna lokacin da ubangijin ka ya dauki alƙawari tsakanin ƴaƴan annabi adamu tun lokacin suna tsuntsunsa a bayansa. Allah ya halicci annabi adamu amma annabi adamu bai fara aihuwa ba, ya dauki alƙawari tsakanin adamu da zuriyarsa. Allah ya kafa musu faida da kansu. Allah ya ce ba ni ne ubangijinku ba, duka zuriyar annabi adamu da adamu suka ce haka ne kai ne zuriya. Sai Sayyid Ali ya ce masa Allah ne fa ya halicci annabi adamu, ya dauki hannunsa ya shafi bayan annabi adamu, sai zuriyar annabi adamu suka fito kamar kwarkwata. Allah ya tabbatar musu cewa shi ne ubangijinsu kuma sun su yadda su bayansa ne. Ya ɗauki alƙawari a tsakaninsu mai ƙarfi sai Allah ya rubuta a wata takarda yace wannan dutsen da kake magana yana da ido guda biyu yana da harshe guda biyu sai Allah ya ce dutse bude bakinka sai dutse ya bude bakinka sai dutsen nan ya hade wannan takarda da Allah ya rubuta na alƙawari da aka yi tsakanin Allah da ƴaƴan Annabi Adamu da Adamu sai Allah ya ce sai Allah ya ce kafai da duk mutumin da ya cika alƙawarin nan ranar tashin kiyama lallai ka kamata faida mai ban gaskiya ne sannan kuma wanda ko ya ki wanda kuma ya ki zai cutar da shi ranar tashin kiyama to saboda haka abin da nake faɗa ita jozi ne ya kawo wannan a cikin manaqibin faruk umar bin khattab shafi 110 Imam Ghazali ya kawo a cikin littafin da na faɗa da su shafi 54-6 to a ƙarshe dai jama'a lallai muna roƙo cewar duk da mu rufe masallaci na Sheikh Abdul-Jabbar da cibiyar musulunci nasa yana daga cikin masallaci masu girma a Kano inda ake yada ilimin dare da rana ake zikirin dare da rana ake karatun Qur'ani da masu haɗin Qur'ani dare da rana
wannan ne ake haɗin Qur'ani ba mu san haɗin koyaushe aka fara ka markazin da har yanzu ban san ɗalibi mahaddacin Qur'ani ɗaya ba da ya fitar shine wannan mutumin zai zo yana ƙarya yana cewa wai ana karatun Qur'ani dare da
rana. Ko a ce an rufe wannan muna ganin rashin adalci. Kuma ya saba da umurnin Allah da ya zo a cikin sura na biyu aya na 114. Sannan kuma yana ganin su wannan da suka yi haɗin baki suka yi aure na mutu'a a tsakaninsu suna yaƙan Abdul-Jabbar. Yanzu suna da ƴanci suna da dama suna yin wa'azozinsu suna sallolinsu suna karantarwarsu har ma suna zaginsa suna samun kariya daga wajen gwamnati ta ɓangarensa kuma duk abin da bai dace ba an yi masa dabarbari da hannunsa an hana shi ana masa barazana wato da ya ɗan saba wajen ƙa'idar wasu jama'a ce za a kashe shi muna kira
yana da kyau mai saurare ya fahimci duk bayanan da mutumin nan yake yi bayanai ne ka fahimci magana ta cewa wai majalisar malamai yake wakilta to ta limamai ƙarya ne magana ce ta yana magana ɓangare ɗaya kawai yana da kyau mutane su gane haka to wannan yana cikin yaudara da mutanen nan suke yi idan abu ya faru wani sai ya zo da sunan wani abu yake magana amma idan ba Allah bane ya tona asirin shi ba za ka gane cewa wa yake magana a kansa ba bari mu ci gaba da jin shi mu ji
ko mai girma gwamnan Kano wanda kwararre ne yana da ilimi muna faida a cikin yana da cikin ƴan kaɗan wanda suka fi zurfin ilimi a gwamnonin Najeriya kuma kwararre ne ta siyasa cewa yayi amfani yayi la'akari da wannan ayoyi da zan kaya masa a cikin Alƙur'ani wanda Allah yake tilasta shi yayi adalci ya ba da guri madaidaici tsakanin dukkan talakawansa har wanda yake gaba da su wannan yana cikin Alƙur'ani sura ta 6 aya ta 152 yana cikin Alƙur'ani sura ta 49 aya ta 9 Alƙur'ani sura ta 4 aya na 59 musamman ina kiran a sai duba zuwa ga Alƙur'ani sura ta 7 aya na 29 da kuma Alƙur'ani sura ta 4 aya ta 159 muna kiran wannan gwamna babu shakka gwamna Gambeji kai ne kana cikin ƴan kalilin mafiya zurfin ilimi a cikin gwamnonin Najeriya muna ganin ka kana karatun neman mutunci Gambeji muna mutunta ka muna kaddara ka muna kira gare ka ka kauda wannan kunyarmi na kotu wanda an yi shi ne bisa ne yana ganin ba daidai ba da wannan hali da aka kulle masallaci wanda ya saba umurnin Alƙur'ani wannan lallai wadatin adalci da aka yi shi Abdul-Jabbar da aka hana shi ya
don ku gane cewa fa yaki janyoyin ya zura da gudu kawai ya fadi nambobin da surorin ya kamata ya dinga jan ayoyin ne ko ba zai fassara ba yace to mai girma gwamna ya je ya duba ku duba ku gani har aka gama har zai gama babu inda yace ga inda Abdul Jabbar yayi ba daidai ba dan ku gane cewa mutanen nan makaryata ne mai dara ne
abinda Annabi ya tsora masa Allah ya tsora masa sannan kuma Imam Malik yace ra'ayin kowa kana iya karba kana iya jefar masa umman da ra'ayin Annabi babu mutumin da dari cikin dare zaka yi da maganar sa fa ma Allah ya bashi dama Qur'ani ya bashi dama a bashi dama ya koma a bude masallaci bayan Allah dubbai su ci gaba da bau
wanda na rantsi da Allah fitinar zagin Annabi da sahabban shi ta fi fitinar kashe mutane a doron ƙasa amma sai idan mutane sun gane addini da haka kalubalen da muke ce musu wasu irin wannan ra'ayin ya kamata fa su kira a bar ƴan Boko Haram su ci gaba da addinin su yadda suka fahimce shi na karkashe mutane amma wannan suna jin tsoro kada ba su dama su ci gaba da yin addini wataƙila kai da ka ce a baka dama kai ma ka kama farmaki gobe bari mu ci gaba da jin shi mu ji
kama Allah ci gaba da zikiri sannan a ƙarshe muna ganin shi Abdul Jabbar yana daga cikin mai bada kariya wa addinin musulunci yau a duniya wanda babu kamansa akwai
kunji yana ganin Abdul Jabbar yana cikin masu ba addinin musulunci kariya wanda babu kamansa wannan duka dalili ne da za ku fahimci maganan wata majalisa ta malamai ko ta limamai ƙarya ne ya ɗauko rigar majalisar malamai ya saka amma a zahirin shi makaryaci ne dan kogo ne to mutanen da ba kwa iya fitowa kai tsaye ku ce ku ne suwa ne sai kun yi sakaya sakaya kuma haka malamin naku yake to shine sai kaga wai wasu suna masa cewa wai sadauki sai ka rasa sanin to ta ina za a yi sadaukantaka a haka yanzu idan wannan da shi ka rasa komai karantawa da Jabbar bata sa shi ya zamanto in zai magana ya fito straight forward ba siyasi ya sa wata riga ya munafunci to me kake tsammanin zaka samu na alheri bari mu ci gaba
da alhayat al-nusra wanda yanzu shi ya kan Annabi Muhammadu din shirin su kuma yana da tabbaci suna da kariya daga kasashen turawa da kuma kasan yahudawa
kamar yadda shi ma yanzu Abdul Jabbar aka fara samu arna na goya masa baya ba dama wallahi duk wanda ya zo da addini kaga cewa arna ne za su zo suna ta addinin da kake na kwarai ne to billahi ladhi ka samu matsala wallahi ka samu matsala bari mu ci gaba da jin
wannan suna amfani da wannan hadisi da shi Abdul Jabbar yake kore su wanda hadisi ne wanda a shekara a lokacin mulkin bani umayyata wanda suka yi tariki ne kakanni su ne kakannin su da iyaye su sun suka yi tarjuma da bada da kafirin makka da annabi
kunji
suka zo suka da
suka da yadda Abdul Jabbar din ya fara shi ma bai gama karatun ba sai da ya tike sai ya soki banu umayyan nan banu umayyan nan da yake so ya soka da yayi maganan Usman yace sun zo na lafiya da sirrina Ali amma ya manta cewa yana cikin banu umayya Ummu Habiba matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tana cikin banu umayyan nan sannan da za karatu na faɗa nace yanzu kwanan nan wani kafiri a Ingila ya tafi kaya ji ya kai ƙara kotu ya ce akwai wasu ayoyi a Qur'ani sai an cire su wajen guda 20 da wani abu shi kuma wannan matsalar sa
hadisi ne suna gaba da manzon Allah
to
yana ganin sune sune sanadin da suka tufa wasu abubuwa ne cikin mutunci ga manzon Allah a cikin
to shine maganar da
Muhammadu da yake da wasu hadisi amma da waya ka gani a cikin wannan Malik shi bai da irin wannan hadisi ba kuma Abdul Jabbar shine yake korewa yana dawo da darajar ma'aiki muna ganin shi Abdul Jabbar shine kawai ya zama musu kalubale a wannan gidan rediyo hatta kai ki ai tafi gidan rediyo a kafin Misra a gidan talabijin din Amir
wannan mutumin makaryaci ne ga su Abu Umar Al-Bahis a Misra shekara sama da goma suna neman Rashid Hamami a zo a zauna a yi muƙabala da shi yaƙi su fa larabawa ne yan Misr wa walidin wa ma walada amma ya zo yana ƙarya yana cewa har can ya tafi yana neman to a Najeriya ma Abdul Jabbar ya ƙi zama a yi muƙabala da shi ballantana a Misr inda ba da Hausa za a yi magana ma da Larabci za a yi magana makaryacin banza abun kunya mutumin da
bayan sun yi zauna ya gidan talabijin alhayat ana gane ta ko ina a duniya har ma a Najeriya abun da na iya shi ne dubban ɗaruruwan mutane yanzu suna barin addini saboda wannan hadisai da suke bankaɗowa
ka ji dubban ɗaruruwan mutane wanda yau idan mutum 100 za su fita daga musulunci a Najeriya wallahi duk duniya kuwa sai ya sani ga tawagar mutum 100 sun fita daga addinin musulunci ƙarya ne kawai hatta binciken da aka yi daga baya wanda suke bugo waya suke sun gane addinin musulunci ba addini bane sun yi converting zuwa ga addinin kirista bincike ya nuna cewa asalin su dama kristocin ne suke hada baki da shi rashi da hamami kuma larabawa ne sai su bugo sai sun gane addinin musulunci ba gaskiya bane sun fita sun bar addinin bincike ya tabbatar da haka amma shi bai san ina bibiyar rashi da hamami ba bai sani ba kuma abinda kai baka sani ba kana jahili bari in kunna maka surorin da shi rashi da hamami din nan ya kirkiro yayi tahaddi da qur'ani yace tahaddin da qur'ani Allah yayi a gurare da dama shi ya ansa tahaddin bari da Allah mutane in dan sa karatun da shi wannan Rashid Hamami din ya kirkira mutane su ji bari mu kunna sura daya mu ji wannan sura ma mai sunanta
idza fatamil ma'i munazara anan sa'd
wannan shine Rashid Hamami dinna wannan gani ban sani ba ko mutane za su iya ganin shi a haka
ana dai man basma'at abtu kil misal
ana iya ganin shi a haka
ana jahil wani jahil da munawar
na mungkin fi din afsak wa markaz al din hatta na'ruf na nazar min
ana insan masihi tayyib wa sifati al din insan adi jiddan
tayyib fa izaa masihi wa anta tu'min al quran fa
والله انا بامن على كيفي اذا كانت في عندك ما يحل لي
المسيحي هو من يؤمن بالانجيل مش المسيحي هو من يؤمن بالقران
انا قلت لك ما بامن بالانجيل
wannan jama'a shine wannan kristan Rashid Hamami to bari in tafi kan wasu surori na qur'ani da ya kirkira na farko bari ku ji wannan sura ga sunan surori har wajen guda hudu ya kirkira yace ya mu alqur'ani tahaddi wannan ita sunanta suratu talasim
talasim ilkal tuddidun
kunji talasim sunan sura kenan farkon ayan shine tilkal lati turaddidun ya kalubalanci qur'ani an ce ba za a iya baiti to shi ga surorin nan ya kawo kunji aya ta daya bari mu ji aya ta biyu
وبها تتعبدون
كنت آية تبي وبها تتعبدون كما والله أكا سامو لجاهي لما سلم أكا جامي وانا سيتي صدق الله والعلم كنت آية تبي ونمجي
وفي الصلاة لها ذاكرون
وانا إتتي آية تأكو وفي الصلاة لها ذاكرون إتتي آية تأكو cikin ayoyin ƙarya da ƙirƙiru
la antum illa takzibun
wannan ita ce ta gaba ma antum illa takzibun ƙarya kuke yi idan matsalar su hadisai ne ai ga qur'ani ya mata haddi ku kalubalance shi mana akan qur'ani hatta guraren da suka cicce alqur'ani akwai gyara akwai kusakure a larabci duk zan iya kawo maka bari mu ci gaba da din shi mu ji me yake cewa
wa innakum fil akhirati lamu'azzabun
wannan ita ce aya ta gaba innakum fil akhirati lamu'azzabun bari mu je ta gaba jaza'an bima kuntum taftarun wannan ita ce aya ta gaba
innakum كذب القرآن لمستشفوا.
قلنا وانا سوي قل يا أيها المرتدون إنكم لكذب القرآن لمكتشفون. وانا إتما وي آية تتكين سورة الثلاثين.
ولسدرجة خرافاته راكبون.
ولسذاجه خرافاته رافد كاي daga ji ka san qaryani ba qur'ani bane bana mu ci gaba da jin shi mu ji ala innakum fil jannati lanaimuna ita ma wannan ya ce aya ce shi ma ya kalubalanci qur'ani ya kawo to kun ji sura ta daya suratul talasim surorin da suna da yawa wannan barin duba wata sura magani ga su
wa in ada
to ga suratul fashiya
hal ataka hadithun fashiya
kaji wata ayan hal ataka hadithul fashiya duk wanda ke cewa wai hadisi ne matsala ƙarya kake sai dai baka san addini ba makiya addini suna yaƙar qur'ani farko tukunna to ka in baka taba jin sura suna sunanta suratul fashiya ba gashi nan
yauma waqafa alaihim
birrabiya kaga yauma waqafa alaihim birrabiya ita ce aya ta biyu cikin suratul fashiya bari mu je mu ka gani wasada bil ayatin nabiya ta uku kaga faja'alahum an'aman wa mashiya ta gaba wa min atba'ihi al-hashiya kagan ya ayyuhan nasu in ya ayyuhal insanu innaka lahalik wannan ita ma aya ce a ciki dalal masalik eh wa abdalta an-nura bi laylin halik aya ce
اقرا
بالعقل الذي وعى ايت ما اياتي اتي وزن القول من ادعى ايت ما اياتي
ولا تصدق كل من دعا لنفسه
ولا تصدق كل من دعا لنفسه وسعى ايت ما اياتي
وإن أدرك المساء
وإن أدرك المساء إثما آية وي
أنذر
وغوى إثما آية
واختار الهوى
واختار الهوى إثما آية
ولا تتبع كل لعين لعان
ولا تتبع كل لعين لعان إثما وي آية
يدس الصم في الآذان
يدس الصم في الآذان إتم آياتي
بسجع كاهن فتان
بسجع كاهن فتان إتم وعيان
يغوي التابع بالجنان
يغوي التابع بالجنان إتم آياتي
وينذر الكافر بالنيران
وينذر الكافر بالنيران إتم آياتي
إنها موعظة فمن شاء سلك وعبر
إنها موعظة
فمن شاء إنها موعظة
إنها موئدة فمن شاء سلك وعبر إتم آياتي
وتنت من شاء سلك وعبر ومن شاء
ومن شاء ولا وأدبر إتما آياتي
ولا وأدبر
تو جماعة أنا بقى مثالي ني دنك اليد سكي تي وانا ناتبت الدكشي ومن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم درجة ديسام فارس وكد القرآن ني الله يأتي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا تو كذا بمطلع بسي تحديثي
وانا عجيسي من دون باتي با كما أفتنش ما أيكي أيكي كما سي أن جبار سين أيكي كوريسي
to shine da zan nake buga misali a gurin karatu annabi adamu Allah ya zaunar da shi aljanna ya ce kada ya ci itaciya ya ci da ya ci Allah sai ya ce fa waswasa lahumu ash-shaytanu liyubdi lahumu ma uri anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajarati illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamahuma inni lakuma lamin an-nasihin فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة وذاق الشجرة تن مفعول به بدت لهما سوءاتهما قال سنتي سيغا تريكي ينزو دا با دان قراني بني يتي النبي ادم يا تريكي دا ينزو سنا نن سنا ايو سنتي ان زاجي النبي ادم وتفق يكسبان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الن انهكما ان تلكما الشجره واقول لكما ان الشيطان لكما عدو مبين shi yasa a can gaba Allah madaukakin sarki yace ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawakum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu inna min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lil-ladina la yu'minun wannan shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya fada bari mu ci gaba da jin shi mu ji me yake fada yanzu dai ina ganin mun saka rahoton farko da BBC ta sa da shi lawan da ya shigar da kara da dalilin da yasa ya shigar da kara bari mu ci gaba da
jini wannan abu ne wanda jini shi sa na kawo hadisi na kawo kuma abin da ya faru gaban ma'aiki wanda aka yi irin wannan mukabala aka tattauna kuma abin ya amfani su
kaji wai abin da ya faru wai shine mukabala a gaban ma'aiki bai ma san me ake cewa mukabala ba wanda asalin mukabala fi'li ne na qabala yuqabilu muqabalatan wa qibalan haka kaman qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan kaman khasama yukhasimu khasamatan wa khisaman shine abinda ake magana fa ka fuskance ni in fuskance ka wajen tattaunawa haka shine muqabala haka a gari
ni ko da a duniya haka ne shi dai gani shine wato babban jami'in dawo ya
haka
ga gani a rubutu ya zo masa ne ba akan cewa ni ne dole aka yi wannan muqabala wani kashin tashi na zai ku
ai rubutu duk labarin da muka samu na batun ku wanda ba dole da cikin ku kamar kamar kabila ne har gidan da kabila masu gaba da shi wanda suke da kici da shi ko kuma ai a tara ba a karban sai da abokin gaba amma in ya kawo kara da za a karba kuma a kira ku ku zo ku zauna to me yasa ba a kira ku zo su zauna ba wannan ya ce a zo ku zauna ku zo kabala sun ne ke kunce ba za su iya da shi ba
sai ka ji makareci wannan lokaci aka sa ranar da gwamna ya kira ya ce a zo a yi muƙabala da shi aka noke aka ce ba za a iya zuwa ba dan Allah ka ji ina so masu saurare su fahimci yanzu magana fa a madadin majalisar malamai da limamai ba ita yake yi ma ya riga ya dauki bangare cewa a ga bangaren da yake kowa ya gane mai mutumin nan yake cewa wani mu ci gaba da jin shi
sai ku suka kai kara kuma ku abokan da ku sun
ba ganin gwamnati yana da iko yayi abu in tuka dadda kunjan hankali na jihar ta da umu jihar
gwamna ba ya da iko ya abu da ya saba wa tsarin mulkin Najeriya dake tsarin mulkin
ne shi ne
kaga gwamna bai da iko yayi abin da ya saba wa tsarin mulki a Najeriya amma shi Abdul Jabbar yana da iko ko akwai defamation of character saba ma tsarin mulki a kasar nan ne shi yana da daman yi bari mu ci gaba da
yi ko wasu masu yi tashin tashin shi yasa ya so ke yi mental
to me yasa ya ce ya fada ya ce ya ba da cikakken baro kuma ba kowa ne za su zo ba duk abin da za a yi wanta ce tashin ne me yasa ba yasa ce tashin a gaban ma'aiki ba me yasa ba za a yi wani ya umar ko
irin haka ba lokacin malam yake kungiyar boko haram ke
haka
wanda yake an yi irin wannan muƙabala
haka
wanda yake yanzu gashin ta an samu wato bangare-bangare almajirin wannan shi suke kalubalantar wannan bangare wanda ke kowa ya ga yanzu ya jefa kasar da rashin zaman lafiya
su wani sun ga mutum ya hama ta yi zubi shi ba sannan kuma ta yi karatun boko ma ba ta yi zubi shi ba sannan kuma tsarin mulkin Najeriya ba su yi zubi shi ba kotun na zai hau sai gudu shi ba na yi da boko haram kake magana ai sun saba ma tsarin mulkin Najeriya kuma sun fito da suna yaƙa ko suna da makari
to kaji amma ai addinin sa haka suka fahimce shi haka suka fahimci addinin ba su yadda da gwamnati da kowa ma idan dai magana ce ta cewa la ikraha fi dini kowa yana da incin da ya ga dama to kai me yasa baka ce a kyalle sai addinin sa haka ma tunda haka suka fahimce shi kabiri saboda yana jin tsoron kasa zabba haji shi ma shi yasa ba zai goyi bayan a basu dama su yi addini a haka ba wanda wallahi gara fitinan su da fitinan zagin annaba a doron kasa bari mu ci gaba
da yi ya ce ya yi da baka shi ya saba ga da mulkin Najeriya
ke kokarin aiwatar
shi abin da yake so aiwatar shi ne kare darajar ma'aiki kuma ne daga wajen Allah da ya ce a girma manzan Allah wato wanke ruhu annabi ya yi manzan Allah kuma alkur'ani da Allah ya faɗa mana cewa ma'aiki ma yi nufi amin hawa in ma ina wahayi yuha kun magana da yi daga wajen Allah ne sannan kuma Allah ne ya yi doktor da shi amma sai ana samun maganganu nuna na aka dangana aka ce da manzan Allah ya ce muku ba ka samun irin wannan magana a buwa ba a ce annabi ya fi tsari a tsaye annabi na abin da annabi ya gidan wasu na san kilo mita shida yadda ta bayar ne ta ba su abinci ya kwanta a kan cewa ta kafa mutum
jama'a ina fatar kun fahimci karatun yanzu yadda za ku gane cewa ƙarya suke maƙaryata babu wani majalisar malamai da limamai a'a majalisa ce ta kogo ta je ta ɗauko wata riga ta saka saboda ka tun farko in ba ƙarya da yaudara ba wasu 'yan jaridun sun ruɗu sun ɗauka da gaske akwai wani shugaban majalisa ta wata majalisa inda ba tsoro yake ji bai fito kai tsaye ya ce yana magana ne a madadin majalisar kogo ba sai ya rabu da wata majalisa ba wanda duk wannan maganar da yake faɗa magana ce da suka jirkita ta ba haka magana take ba amma su malaman nan da suke wannan magana ai mafi yawancin su muna haɗuwa da su a Mina a Makka wallahi mafi yawanci sun san lalura tana suna fitsari a tsaye a can yawa idan ran fada a nan kowa a wajen karatu yaji kowa ya sani lalura ta kan sa mafi yawancin malaman da ke zuwa aikin haji mu'uzamin su wallahi tana yin fitsari a tsaye a can saboda zaka zo shiga bayi bayin ya cika kuma lalura ka ba ta zagaya ba ce ta bayan gida ta fitsari ce babu inda za ka yi fitsari inda aka aje sai dai ka yi fitsari a tsaye sai dai ka yi fitsari a tsaye yawa su malaman sun sani ai sun sani sun san mun sani kuma in ta ɓaci nan gaba wataƙila sai wani yana tsula fitsari a tsaye babban shayi a kara makalla ma ɗauko muku wallahi mu ce ga malam wani na fitsari a tsaye sai mu ji dalilin da ya sa ya fitsari a tsaye lalura ce ko me ya faru ya fitsari a tsaye.
Ko ƙwaro ma baya hawa jikin manzon Allah idan ba saboda shi annabi hakke ne ba ya da ƙwaro ko kwarfata ko wani abu ba ya taɓa jikin
kaga sun ɗauko abu sun jirkita shi da ganga akwai abin da yakan canja daga zamani zuwa zamani daga lokaci zuwa lokaci a shekarunsa a baya da shekarunmu mafi yawancin duk wanda ya karatun allo sai ka samu yayi kazuwa amma yanzu yaran da suke tasowa yanzu in kana maganin kazuwa ba su ma san ta ba a shekarun baya iyayenmu mafi yawanci mata da wuya ne wacce ba ta da kwarkwata a kanta wajen kitso amma yanzu yaran da suke tasowa saboda yanayin canji na zamani wata in kana maganin kwarkwata ba ta ma san me kwarkwatan ba ba ta ma sani ba wanda mun faɗa mun ce idan babu maganan maciji in ji Bahaushe ya ce me ya kawo me rami gashi nan da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce wa atimmul hajji wal umrata lillahi ya ce fa in usirtum fa mastaysara min alhadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha alhadi mahilla faman kana minkum maridan aw me ka gani wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha alhadi mahilla faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi wanda ka je ka duba dillita tafan tasiri na duniya za su ce maka aw bihi adam min ra'sihi cutar da ke kan mutum za a ce maka rashin lafiya ko kwalkwata duba mun da Allah nan gurin insanul mannan gashi nan na Hausa na Mal Nasir Kabara duba mun gashi nan wannan babban tafsirin duba mun mujalladi na 1 da na 2 ka gani na farko magani a na 1 zaka duba eh Bakara mi komin ka gani da ku ga abinda
Allah shi annabi in yayi wanka ma sai bi ta al'ada shi bi ta kai shi ne shi haske ne
da jabar ko mai da ke shi da yana mudu da wasu sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
ya zo ya ce a zo a nuna maka inda ne zanta mutum ta yi magana ne kamar ta yi kamar
kaji an ce Abdul-Jabbar yana muzanta sahabban annabi nan gashi nan ya faɗa ya ce sai na Usman da aka je aka kashe shi talakawan sahabbai ne suka ji haushi suka je suka kashe shi a zamanin sai na Usman talakawa suka ƙara talauci masu kuɗi suka ƙara kuɗi amma bari mu ji shi wannan malamin da yake magana bari mu ji
an yi magana da shi magana mafi sun ne ke faɗa mu auren da za a daga rayuwar su ai kare abu da yake shi kare abu da yake shi ba wani abin arziki na a ɗauka a tsarki ta ba ɗaya da yawan mu auren ƙazan ta ce yaudara da ha'inci na kirki kisan kai da cin hanci da rashawa ƙanƙanta maɗaukaka ɗaukaka ɗan iskar gari zuwa ƙarshe jani zanen da muke ta tuka da suwa
to amma tare da haka
yana faɗan magana ma haifin mai kifin
tare da haka a gurinsa shi ba cuta ba ne wannan magana da ya faɗa wannan kun ga littafin Ihsanul Mannan ne wanda wato shi marigayi Malam Nasiru Kabara Allah ya ji kansa ya ainihin wato rubuta da Hausa ya rubuta wanda gashi nan li halat tafsir maqasid wa mawarid wa bawa'ith wa ghayri dhalika min al-umur al-amma ko al-hamma ya kawo to gashi nan da ya kawo atimmul hajj wal umrata lillahi sai ya ce ya kawo wannan faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk cewa kada ku aske kawukanku dan warware haji sai hadaya ta kai wurinta shine gurin wato tsarewa na tsarewan nan ga Shafi'i da Maliki. To dukkan wanda ya kasance mara lafiya daga cikinku ko akwai cututuwa ko akwai cutuwa a gare shi daga kansa kaman ƙwarƙwata ko ciwon kai, sai Malam Nasiru Kabara haka ya fassara gashi kaman ƙwarƙwata ko ciwon kai. Idan babu ƙwarƙwata a lokacin, menene hikiman Allah ya faɗe ta? A ce faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'asi, ya fassara ya ce kaman ƙwarƙwata ko waninta. Me hikiman? Me hikiman? Me hikiman? Sau da haka wannan gashi a tafsirin gidansu mai ma sani ba, mai mun da shi Isanul Mannan ɗin nan. Bari mu ci gaba da jinsa shi wannan mutumin.
Kaman yadda wasu da suka fito da suka cewa fawailu lil musallina, yadda Qur'ani ya ce azaban wuta ya tabbata ga masu yin sallah, to kaga kun dace alladhina hum an salati yusahun alladhina hum yuraquna wa yamnaquna ma'una, halaka azaba ta tabbata ga masu sallah. To gashi Qur'ani ya ce mai sallah zai shiga azaba, amma sai suka dace wannan da suke yin sallah suna mantawa ba sa yin sallah, yau su yi gobe ba za su yi ba. Wanda suke yin sallah don su burge mutane da ba dai su don Allah ba su ne azaba, wanda ba sa taimako wanda suke bukatar taimako, ba sa taimako magaji da masu su
dan kai ma baka kawo fa kallafi fi kalbi ba
azaba. Amma sai idan ya fada magana ya ce ga hadisin da mun yi, wannan hadisin da ya maka yana zuwa gidan Ummu Haram, amma sai aka dace inda ya kareta da yake da wanda ya rawaito hadisin da wanda ya rubuta din yace ƙarya ne, ya fada inda ƙarya, sai aka dace aka dace sai aka ce maganan da yake faɗan abin da suka faɗan sai aka ga.
Kun ga yanzu da ɗan jarida ya zo yana mai tambaya, kun fahimci ya tashi daga shugaban majalisar malamai ya koma ɗan kogo yanzu. Mutane ku gane ƙaryan mutanen nan da yaudara su, inda kun gane ba ɗan majalisar malamai da lima, a'a yanzu ɗan kogo ne yanzu. Bari mu ji ƙarfi.
Aka ce shi da yake nuna nasaha, yanzu dai maganan ku ne. Wai wanda ya rubuta wannan hadisi ya nuna nashi. Akwai nasahabi masu ne annabi ne kawai wanda Allah ya kare shi, dukkan sahabbai a cikin sahabbai akwai masu imani.
To yana ganin shi wannan mutumin bai ma san abin da yake ba, da ka fahimci aqidar da Abdul Jabbar yake kai sahabbai a gurinsa sayyidina Ali ma'sumi ne dan ita ce aqidar Shi'a. Sannan ya faɗa akwai muryar sa cewa nana Fatima ta fi annabawan Allah daraja, in baka sani ba miskini.
Sayyidina Abubakar, sayyidina Ali, akwai kuma munafikai a cikin su, a cikin sahabbai akwai wanda Annabi ce zan zo tabbata na an sun zo a cikin sahabbai na za a kore su sun cewa da abin da na kawo.
Ta tabbata ne cewa maganan kogo ne duk shibohin Abdul Jabbar in dai kana sauraron shi, to ka san wannan mutumin su ne yake faɗa. Saboda haka makaryatan banza
ba haka ne, to saboda haka
ka ga mutum da ba ne cewa akwai wasu munafikai a cikin sahabbai.
Akwai ya faɗa ma ya faɗa ya ce zan je tantan alkautara in an taho sayar da Allah kore su cikin sahabbai, wala ko suna kore su sai su ce me yasa wannan sahabbai na ne, sai Annabi ya ce musu a'a, sai malaikun su ce musu ai sahabbanka ne amma sun canza bayanka, sai Annabi ya ce a kore su a kore su. To saboda haka akwai barugurbi.
Kun ga maganar innahum baddalu wa gayyaru ba'daka ya rasulullahi, ai ga tabdilin nan a fili yake. Annabi ya bar musulunci ya koma zuwa ga Allah, wasu sun yi ridda, kuma dama kafin riddar ta faru Qur'ani ya ishara ya ce ya ayyuhal ladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin. Allah ya kawo sayyidina Abubakar ya dafa masa da ƴan wato da sayyidina Ali ya dafa masa aka yaƙi ƴan riddan nan, wanda waɗanda suka yi riddan su ne baddalu wa gayyaru ba a daka ya rasulullahi. Abu ne wanda yake a fili ƙaba'il da dama su musaila matal kaza su saja a taglabiya su waye su ne baddalu wa gayyaru. To ku kuma aqidar da ku kuke kai a'a su Abubakar din kuke tuhuma cewa su suka yi riddan, dan wannan ita ce aqidar Shi'a wanda mai gidanku yake kai yace 75 na gaskiya na gurin ta bari mu ci gaba da nini
sai sa ma Imam Malik lokacin da Harun Rashid ya je race shi yace zai karanta masa mawadda yace ba zan tuba kin ne zuwa gare shi ake ka kore talakawa a makarantar ka ne zan zo yace ba zai ba dai zai karanta masa shi ne zai yace cewa kowane mutum kowane ne shi za a yi karban ra'ayinka ko magana ta ka kuma za a yi jifar da ita in zanda ne wannan masallaci annabi Muhammadu saboda ka kowane ne ma kana iya da kana yi aje masa kayansa abinda ya dace da Qur'ani da kuma ya kare mutuncin manzon Allah abinda nake nema wajibi ne a kare mutuncin manzon Allah to kuma gubadan da yake kuma na
wai kalimatu haqqin yuradu biha al-batil wai wa kullun yad'i waslam bi layla wa layla la takiru lahu bidaka kowa zaka ga duk wani makaryaci maha'anci yazo ya jingina da annabi kuma kana daga shi sai kaga annabi yayin nan shi yayin nan eh
aga muku cewa a cikin alhayati tiji a kasar Misra wanda suka samu to makon kasashen waje ana yada farfakan da ana dibo wannan hadisi wanda suke babbu wanda gwamnati masu fasadi na Bani Umayya ta suka shi su gaba cikin sabon Buhari da Muslim ana
kun gani kun ga ta tabbata aqida ta fito ta tabbata saboda haka shi yasa wani lokaci mutun yana kan munafunci yadda Allah ya ce wa annabi walau na sha'u la arinaka wallahi inda mun ga dama da sai mu nuna maka mu ce da wane ne amma fa la araftahum bi simahum wallahi sai ka gane su da alamar su wala ta'rifannahum fi lahanil qawl ta hanyar zantuttukan da suke zaka gane inda kowa ya din fara bari mu ya kusa
zuwa kana bata musulunci suna bata mutuncin manzon Allah har dole ruwa dubban mutane su suna barin addini wasu su da ne sallah saboda
kaga wannan maganar ƙarya ce wallahi adadin wanda suka afin a ce maka musulmi ɗaya ya yi riddiya bar addinin musulunci sai ka samu arna dubu sun shiga musulunci sannan zaka samu wanda suke shiga musulunci zaka samu mafi basirar su ne jaraman cikin su sadaukan cikin su amma mu duk wanda zaka ga ya riddiya bar addinin musulunci mafi lalacewa cikin mu ne shi yake fita daga addinin musulunci mafi lalacewa nan ba zaka yi riddaka bar addinin musulunci ba sai ka lalace tuzako dama daga ƙarshe ba wani amfani da zaka yi ma addini sai mutun ya haura kai ce to yayi ta shine fa abin da ke faruwa ba amma sun zo suna ƙarya kuma dan Allah su nuna mana ta kwaya daya da lokaci daya aka samu mutun 100 musulmai ne an tabbatar musulmai ne kuma suka ridda suka bar addinin musulunci suka tafi addinin kirista makaryatan banza makaryatan wofi kawai
yin Muhammadu ba mai daraja ba
a dokon gwamnatin Najeriya ta ba ku dama da ku kalubalance duk wasu hukunci da aka ɗauka a kotu ba ganin ya kamata ku ɗin nan ku je ku kalubalance wannan hukunci da aka aiwatar na hana shi
an kalubalanta sai aka zo gwamna ya ce ya dawo a zo a zauna sau da kashe abu ba da yake wanda suka shiga da kara su zai yi sai da za a zauna abin da sai aka zai yi ke nan to ko ke nan to ko ke nan to kuma wanda za a zauna ya gama shi har ya ce
kaga an shigar da kara amma in kuka saurari bayanan Abdul Jabbar a wasu bayanansa ya nuna kaman wanda suka je suka shigar da karan bai san su ba bai da alaka da su ba wannan karan ta yanzu ba a'a akwai lokacin da aka shigar da kara ya zo yana cewa su janyi yan uwa ne masoya
sai aka zo aka ce ba wai ga wani court order ta hana magana ta
wai ya aika littattafan sa gidan sarkin Kano bayan cewa wannan bidiyon da mutane suka ga yana yawo bidiyo ne fa na wanda suka yi shi lokacin da yake fakin din littattafan shi ba ai shi property ne na gwamnati kamar yadda aka faɗa in za a yi muƙabala ai gwamnati ce za ta zo da mota ta dauke shi da littattafan shi ta kai shi ba ɗaliban sa bane kawai za su ga dama su yayi littattafai su tafuwa su tafi gidan sarki su je su kai in ku dabbobi ne ba ku san abin da kuke ba mutanen da suke bibiyar ku wasu daga cikin su ba dabbobi bane sun san abin da suke yi kuma suna da hankali saboda haka mutane su hakuri mun rike su yau mun
da ne da order da take a rufe masallaci daban shin da kuma order da take kuma yanzu kada a yi muƙabala mu da order ba ya dace muka sani kuma mu haihu ne mu wani ne ya kai kara a bada wannan oza kuma wani alkali ne wani kai kotun nan ba nawa ne kotun tarayya da ke Kano ne ko kotun jihar Kano na tarayya ko kotun shari'a musulunci ne wani fanwa ya kai karan ba su ko wanda ake muke ganin ake fuskantar sunan su wanda muka gansu sun ga gidan sarkin Kano muka su duka kuma da tani su a jiba to ba su gaba da shi akwai wanda ma ana zargin na kuna neman rafsa to saboda haka isko ne mutumin da yake gaba da kai abokin gaban kan yana ganin kaman amma jama'a ya tsare musu fuskan jama'a suna da zafin rufe jama'ar su saboda yana fatu saboda yana fatu abin da fada zai kawo hujja a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah to su kuma ba sa yin haka sai kuma da ra'ayi su ce ra'ayi na ne sai dai mu ayyana mun abin da kadai na isa da ana ajiye da ra'ayi Allah ya ce ga annabi ya ce ko abin da annabi ya faɗa annabi ma ya ce duk wanda ya nuna ƙarya wanda wani aka ce in ya nuna gangan to ya nemo don zama sa a wuta abin da ya san ana masa ƙarya kuma nan samu wannan ƙarya ne a cikin littattafai na ce maka da kyar za ka samu wannan a cikin ina da amadi in shi ya take ya baya son duk abin da zai ci mutuncin ma'aiki
to da kace
littafin mu waɗa maliku littafi ne da ya gini ne akan mafi yawanci masail na ibada ba za ka taɓa samun hadisin da yake da alaƙa da rukunnan imani guda shida ba a muwadda shikenan sai a ce to ba za a karɓa ba don maliku bai ruwaito ba ko ko tunda bai yi maganin usul na imani guda shida ba sai shikenan sai a ce babu su magana ce kawai suke ba ta ilimi
kuna jin wannan sa'ansa da ake yi a duniyar musulunci ya suke ganin jama'a za su ɗauki musulmai da ma musulunci
aiwa to shi musulunci addini ne mai faɗi wanda ya ƙunshi dukkan rayuwa na duniya da lahira a rayuwa na siyasa da rayuwa na addini da rayuwa na abin da ba a gani za a zai faru a gidan lahira da abin da ke faruwa nan duk rayuwar ɗan adam ya ƙunsa to saboda haka kuma irin wannan ya faru a gaban manzon Allah sahabbai sun yi irin wannan muƙabala annabi ya ba da dama kuma sahabbai sai kamar su sun ya kawo misali tsakanin sayyidi abubakar da sayyidina umar sun yi wannan muƙabala an samu muƙabala tsakanin sayyidi ali da sayyidina
hadi wai matsalar da ta faru sai na abubakar ya ce kaza ra'ayi umar ya ce kaza ra'ayi suka ɗaga murya gaban annabi wanda shine dalilin saukar da la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wai shine muƙabala ba kama san me ake cewa muƙabala ba saboda haka Allah ya kai mu wa yake yin tsoron muƙabala a buga mana dan iyayenka
Umaru ya samu muƙabala kuma sai kan sai dai Ali da sayyidi Usman ko dukkan gurin muƙabalolin sai dai Ali sai ya kama hujja da Alƙur'ani kuma sai abin sun mutunta shi har ma sayyidina Umar yana cewa Umar bin Abdullahi ne ya dole ta lokacin da Abu Hasan Allah ya roƙonka kada wani problem kada wani damuwa ya zo mini a lokacin da baban Hassan Ali baya nan wato yana nema ma da sun yarda shi rasuwa saboda an yi karo da shi guri uku ya cece shi kuma ya ko da ma sun zo daga Syria sun kawo murɗaɗɗen tambayoyi wajen 70 da 'yan kai suka zo a sayi na umar guda uku kai ko guda kuɗi ne an sa sai ya ji Ali ya aiko ya ce ku dakata ya zo ya amsa musu tambayoyi wanda su ne dalilin wannan muƙabala su ne dalilin suka musulunta nan na sayi na umar ya ce umar guda biyu mu ozu ne tun lokacin na Abu Hassan Allah ka kare ni kada wani matsala ya sake samu na a zuba ban hakan baya ya kuma da wannan addini ne ya ce a yi muƙabala saboda a fidda gaskiya
to jama'a kun ji daga ƙarshe wanda kowa ya fahimci wannan mutumin maƙaryaci ne maha'inci mayaudari ɗan kogo ne ya je ya saka wata riga ya yi magana da ita da sunan wani abu ba da sunan kogo ba saboda haka yanzu zan rufe da wannan saƙon da na fara da shi cewa lallai maganar zama akwai shi yana nan cewa da izinin Allah za a yi zama bari mu ji wannan sai da manto shi ne
sabon dama tsara ce wanda gwamnatin jihar Kano ta riga ta shigar wanda kotu ta ba da oda a cikin ta dakatar da Malam Abuja ba da yin wa'azi kuma ta ba da oda a yi masallaci da yake amfani da shi a cikin shi ko za ka ne amfani da fitar da ne ma na shigar mutum ina neman a shigar da nishi shari'ar sannan kuma a dakatar da mukabara har sai an saurari neman da yake gaban kotu wannan shi abin da ya faru to kuma saboda gwamnati ta cewa ta jama'a da muka ga kirayen kira na al'umma ya yi yawa a kan masu su a mai muƙabala sun yi yawa to yau yau ka koma gaban kotu saboda ni a matsayin abin da ya sa wani da biyu gaban kotu shi ne muna ganin duk wanda ya ba sai ci da ma'aiki ko sabai abin da ya kama kawai ba wai a mutabala ba kai shugaban kotu ko tsohon kotu to amma saboda marata jama'a da community ne muka bayyana gaban kotu yau na gani wannan ne mana daga
ta ce saboda la'akari da bukatun jama'a ta kama da waɗannan bukatun ne haka ta
la'akari ka san wace shi wannan abu da ya faru mutane yanzu ba kuma da tun fahimci ne ne aka yi ban ne kai ne gaban kotu ka gane a kotu zai ta ba da oda ta tafi ga abin da za a yi ga abin da za a yi an nufa masallaci an hana shi wa'azi an yi kaza an yi kaza an yi kaza mu ko muna ganin kamata ya yi a gabatar da shi a gaban kotu a wasu hukunta shi in dai akwai zargi a kan ta mace ya yi batun shi wannan shi ne na bayani saboda haka da muka je gaban kotu wannan abin abin da muka je neman gaban kotu mu yi musu da shari'a saboda haka da muka ga al'umma da wayoyi da ake yi da maganganu da ake a kafafen yaɗa labarai da na yanar gizo na ce wani muƙabala 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 to sai da wato shi kenan tun da ana ganin kamar mun zama a bangaren bakin tuli mun tare da muƙabala ko mun hana muƙabala to ga ni mun man da yake gaban kotu saboda a bawa gwamnati dama da kuma duk wanda yake ganin ma zai hada muƙabala ya hada muƙabalar sa
yanzu masu taimako mara muƙabala tun da kai ka ji ne da ka taka daga gaban kotu
inda na ji ne na ji ne ma da gaban kotu yau wanda suka ga sauki da jagorancin hada muƙabala sai su gaba da hada jagorancin muƙabala a wata kyakkyawan yanayi da ya kamata
sai kotu yanzu da wani bayani da ta haka cewar ta ba da dama za a iya muƙabala da kuma da sauran wannan tsare da ke gaban ta
kotu da ke magana akan muƙabala ba dama ko abin da yake gaban kotu dama akwai oda ce ta tazakata wanda aka nima ta abin da ake masa expert ne wato oda ta yi gadi saboda haka shi kuma lallan ke za an daga tara zuwa bakwai ga wata domin a saurari abin da ake masa musu onyoto wato nima na jaddada waccan oda ta dakatar da yin wa'azin da rufe masallaci
idan na fahimci gaba da masu muƙabala yanzu su suna iya ci gaba da
muƙabala suna iya zuwa su hada muƙabala su kwarai kuwa amma mu dai mu dai
to a mutane sun ji insha Allahu idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe akwai hadisi da naga wani dan uwa ya turo haddadana musu haddasana musaddadun haddasana Abdul Wahid wanda al-Imam Abu Dawuda ya kawo wannan hadisi babul bawl qa'iman babul dake maganan fitsari a tsaye anan ne ya ainihin wato kawo wannan babul bawl qa'iman babin da ke magana akan fitsari wanda ya kamata saboda yanayi na lokaci ina so in dubo hadisin ta yadda ya ce wai ko Abdul-Jabbar ko ya yi magana akan abin da ya shafi hadisin ne to ban san abin da yake magana ba a kansa da ma'anan to wannan hadisi insha Allah ya bari sai gobe zuwa gobe insha Allah sai mu ba da amsa akan shi wannan ainihin wato hadisin da ya kawo akan wannan matsala din hadisi na 22 shine wannan haddathana musaddadun حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن زياد بن وهب حدثنا عبد الرحمن بن حسن قال انطلقت انا وعمر بن العاص الى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال فقلنا انظروا اليه يبول كما تبول المرأة فسمع ذلك فقال ألم تعلم مالك يا صاحب بني اسرائيل كانوا اذا اصابهم البول قطعوا ما اصابهم البول منه فنهاهم فأذب في قبره قال أبو داود حزوا كرشي وانا هديسي إن أكا كاللاشي ذاكا الإمام أبو داود يكاوش أباب الاستبراء من البول to insha Allah wannan tunda dan uwa ya turo yana so ai bayani akan shi da izinin Allah zamu yi bayani zuwa gobe akan hadisin tunda zamu dawo karatu Allah subhanahu wata'ala ya samu dace وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته